This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan auni lafiya. Murtala Faruk sanin nan ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis, 27 ga watan Fabrairu shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su, ga kanun labarai.
A yau ne jami'an diplomasiyar Amurka da na Rasha suka gana a birnin Istanbul domin tattauna tsarin gudanar da ofishin jakadancin su dake Moscow da Washington. Fadar Vatican ta ce Papa Roma Francis ya samu barci sosai a cikin daren jiya, kuma yana ci gaba da samun hutu a yau. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta zargi Koriya ta Arewa da hannu wajen satar kudaden yanar gizo da darajarsa ta kai dala biliyan 1.5, adadi mafi girma a tarihi.
To, a yayin da jihohin arewacin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro ke ci gaba da zakulo hanyoyin samar da zaman lafiya, gwamnatin jihar Niger ta kullo da shirin tallafawa matan Fulani da ayyukan 'yan bindiga ya daidaita. To, sai dai manazarta na ganin ana barin baya da kura a kokarin matakin sulhu.
Za ka ga mutum ya je ya tuba, ya bar ta'addanci, amma bindiga na hannun shi. Wannan ba zai taɓa kawo mana zaman lafiya ba. Kabi a yi sulhu, a buɗe zanta na ƙansan makamai.
Malama addini na ci gaba da kira ga 'yan kasuwa da su sassauta farashin kayayyaki, musamman a daidai lokacin da aka tunkari azumin watan Ramadan.
Lokacin Ramadan kowanne cikin kunci, musamman talakawa ba su da abinci, ba albarka ga wanda ke sayar da abu, ya sanya kudi da yawa ga shi, ba albarka mai yawa, amma wanda ya tausaya ma wani, Allah mai tausaya masa.
Sai ku biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotannin da muka tafi da su, har ma da shirin lafiya uwar jiki. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana, amma sai a gyara zama a yanzu domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau Alhamis ne jami'an diplomasiyar Amurka da na Rasha suka gana a birnin Istanbul domin tattaunawa akan tsarin gudanar da ofisoshin jakadancin su dake Moscow da Washington. Ganawar dai ita ce ta baya-bayan nan a cikin jerin ganawar da aka yi tsakanin bangarorin biyu, ciki har da wata tattaunawa ta wayar tarho tun a farkon wannan wata tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Russia Vladimir Putin. Yin aiki tare domin maido da dangantakar Amurka da Russia na cikin ajandar makon da ya gabata tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov. Fadar Vatican ta ce Papa Roma Francis ya samu barci sosai a cikin daren jiya, kuma yana ci gaba da samun hutu a yau Alhamis, yayin da yake ci gaba da zama a wani asibitin Rome domin jinyar rashin lafiyar numfashi ta pneumonia a huhunsa biyu. Zuwa yammacin jiya Laraba dai, Fadar ta Vatican ta ba da rahoton cewa an samu dan ci gaba a yanayin Papa Roma mai shekaru 88. Fadar bata fayyace ko har yanzu Papa Roma na cikin mawuyacin hali ba, amma ta ce ana ci gaba da sanya ido sosai da bashi kulawa. A jiya Laraba, hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta zargi Koriya ta Arewa da hannu wajen satar kudaden yanar gizo da darajarsa ta kai dala biliyan 1.5 a makon da ya gabata, wanda shine mafi girma a tarihi. Hukumar ta FBI a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce Koriya ta Arewa ita ce ke da alhakin satar kusan dala biliyan 1.5 a dandalin musayar kudade ta Bybit. Ofishin ya ce wata kungiya mai suna Trader Traitor, wacce aka fi sani da Lazarus Group, ce ta yi satar. An ce kungiyar ta samu nasarar canza wasu daga cikin kudaden da aka sace zuwa kudaden Bitcoin, sannan sun rarraba ragowar zuwa dubban adreshi daban-daban.
To, an jima kaɗan Zara za ta sake dawowa da cigaban labaran duniya. To, amma kafin nan, Jihohin Arewacin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro na ci gaba da zakulo hanyoyin samar da maslahar zaman lafiya kamar shirin sulhu da sauran matakai. Akan haka gwamnatin jihar Niger ta bullo da wani shirin tallafawa matan Fulani da ayyukan yan bindiga ya daidaita kamar
yadda cewa dai ana zargin kabilar Fulanin musamman matasa da hannu dumu-dumu a tafkata asar yan garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa da kuma satar shanu har ma da kisan jama'a babu dalili. A gefe guda akwai dubban iyalan kabilar Fulanin da suka shiga halin gararamba saboda raba su da dabbobinsu a sakamakon matsalar yan fashin dajin. Matan Fulani guda ɗari ne dai suka samu kashin farko na tallafin naira 100,000 kowacensu tare da bude masu wani katafaren dandalin saida nono da madara na zamani a tsakiyar kasuwar Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Gwamnatin jihar Niger ce dai tare da haɗin gwiwar wata kungiya mai suna Bagwaruga-ruga suka ɗauki nauyin tallafawa matan Fulanin da nufin rage masu raɗaɗin matsin rayuwa. Alhaji Hassan Shiroro shine shugaban ita wannan kungiya ta Bagwaruga-ruga ya ce ko baya ga wannan tallafi akwai tallafin shanu na musamman ga Fulanin da aka sace ma shanun nasu a nan gaba.
Mai girma gona ya ce duk waɗanda aka sace ma shanu in Allah ya yarda suna da nasu tallafi daban amma wannan yana nan zaune.
Ba da wannan tallafi dai da kuma sanya cibiyoyin karɓar makamai ga Fulanin da suka rike bindigogi ya fi yin tasiri wajen samar da zaman lafiya a maimakon yin sulhu da masu rike da bindigogin a daji. In ji tsohon shugaban kungiyar Miyatti Allah a Najeriya Hardon Fayeko Alhaji Husaini Yusuf Boso.
Amma za ka ga mutum ya je ya tuba ya bar ta'addaji amma bindiga na hannun shi, wannan ba zai taɓa kawo mana zaman lafiya ba. Ya kamata a ce gwamnati ta sa santa-santa na karɓar makamai da wayar da kan mutanen na da sa yaransu a sana'a kamar yadda gwamna ya sa na Niger. So duk gwamnati arewa da za su ya ga nasa
kafin a yi sulhu a buɗe santa ta an san makamai.
Kafin a yi sulhu a buɗe santa ta an san makamai.
Kwamishinan kula da harkokin makiyaya na jihar Niger Alhaji Umar Sandarebe ya ce bisa la'akari da yadda matan Fulanin ke ɗawainiya da iyalai bayan sace shanun mazajensu yasa suka ɗauki wannan mataki.
Kyauta ne, jari ne aka ba su suja don mu tabbatar da cewa wahalwahalun da suke yi sun samu sauƙi. Don wasunsu nan inda kake gani an sace masu shanu gaba ɗaya, ba su da jari, sai sun fito da roba empty sai su zo su sai nono bashi su da yamma sai samu abincin da za su ci sai su biya masu nono. To shine muke so da wannan kuɗin da aka ba su zai taimaka musu.
To su ma dai wasu daga cikin matan da suka samu wannan tallafi na farko na naira 100,000 sun ce zai taimaka musu wajen bunƙasa kasuwancin nono da kuma sai da kaji.
Fatima, to wallahi na yi murna na ji daɗi, muna ta godiya.
To wani amfani zai miki kuɗi?
Amfani zan zo in sai da nono da man shanu.
Sunana Hawwau Ali, insha Allah za su yi min amfani da dama saboda yanzu lokaci ne da mutum zai iya sa kaji da kuma shi sana'ar nonon shi ma ba za mu bar shi a baya ba.
A yanzu dai al'umma na cike da fatar samun sauƙin waɗannan 'yan fashin daji masu satar shanun da suka addabi jama'a shekara da shekaru. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ta gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da cigaban labaran duniya.
To a jiya ne Laraba aka tsinci gawar jarumin dan wasan fina-finan Amurka wanda ya lashe kyautar Oscar Gene Hackman da matar shi a gidansu dake jihar New Mexico dake kudu maso yamma. Hukumomi sun ce suna gudanar da bincike kan abin da ya sanadiyar mutuwar su da shi da matar tasa, amma ba a zargin sa hannun wasu. Hukumomin sun ce sun kai ziyara gidan nashi ne domin duba lafiyarsu, inda suka iske Hackman mai shekaru 95 da matarsa Betsy Arakawa mai shekaru 64 sun mutu tare da karensu. Hackman ya dade yana fina-finai ciki har da na fitowa a shirye-shiryen Broadway, ya kuma yi shirye-shiryen talabijin sama da fina-finai 80. Cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Najeriya NCTC ta yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙara samun ci gaba wajen amfani da sabbin fasahohi da kuma amfani da siyasa da tattalin arziki don faɗaɗa ayyukansu. Hukumomin sun ƙaddamar da shirin sake duba dabarun yaƙi da ta'addanci na ƙasa domin magance barazanar da ta kunno kai. Hukumomin ƙasar sun ce wannan sabon nazarin da bita ya zama dole domin tunkarar barazanar tsaro da ke tasowa da kuma tabbatar da matakan yaƙi da ta'addanci na ci gaba da yin tasiri. Manjo Janar Adamu Garba Laka shine coordinator cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa.
The tactics used by non-state actors keep evolving and are becoming highly unpredictable.
Yace dabarun da waɗanda babu ruwansu da hukumomi ke amfani da su na ci gaba da haɓaka. Najeriya na kokawa da ƙalubalen rashin tsaro, amma ƙoƙarin da jami'ai da hukumomin da ke da alhakin tabbatar da tsaron rayukan 'yan ƙasa suke yi ya tabbatar da raguwar irin waɗannan lamuran.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yayin da al'ummar musulman duniya ke shirin fara azumin watan Ramadan na bana, malama addini na ci gaba da kira musamman ga 'yan kasuwa da su sauƙaƙawa talaka a fagen farashin kayan masarufi. Wannan na zuwa ne sakamakon ƙaurin sunan da 'yan kasuwa suka yi na tsala farashin kayayyaki musamman na cimaka a daidai irin waɗannan lokuta na ibada da bukukuwa. Ga rahoton wakilinmu Babangida Jibril daga birnin Ikko.
Sau da yawa dai malaman addinin musulunci da sauran masu fada aji musamman ma dai sarakuna na bayyana rashin jin daɗin su bangare da hauhawar farashin kayayyakin masarufi musamman ma idan aka kusanci watan azumin Ramadan. Malam Muhammad Abdullahi Danjuma na ɗaya daga cikin irin waɗannan malamai da ke kira ga 'yan kasuwa da su yi sassauci.
Ya kamata mu mu tausaya ma juna saboda ainihin mu samu ainihin amfanin wannan Ramadana. Mun san cewa lokacin Ramadana kowa na cikin kunci musamman talakawa ba su da abinci, an ce Allah kuma ya zama wajibi su yi azumi, ga su yi amma wani ba abun bi da baki. Yayin da ka tausaya Allah zai sanya albarka kasuwancinka, Allah kuma zai kara maka arziki. Amma wanda suke ainihin samu su boyewa su sa kuɗi, Allah ba zai sanya albarka ba. Ba wai mutum ya sa kuɗi da yawa kasuwanci ba haramu ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba albarka ga wanda ke saida abu ya sanya kuɗi da yawa, gashi ba albarka mai yawa. Amma wanda ya tausaya ma wani, Allah mai ya tausaya masa.
To ko 'yan kasuwan sun ji wannan kira da malaman addinin musulmi cin ke masu tambayar kenan da na yi wa malam malami mai dankalin turawa da ke kasuwan mile 12 kuma bai magana da yawun shugaban kungiyar 'yan kasuwan mile 12 da ke nan birnin Lagos.
Sakamakon dosowar watan Ramadan, mai girma ciyaman Alhaji Shehu Usman Jibrin Sampan ya zauna da dukkan kungiyoyi na kasuwa kan cewa a sauƙaƙa wa al'umma wannan watan rahama ne, watan gafara ne. Alal haƙiƙa jama'a sun amsa wannan bayani da mai girma yayi mutane an rage wannan farahin kayayyaki.
Sai dai a yanda 'yan kasuwan ke cewa al'amura na ci gaba da yin sauki, a waje da kuma masana tattalin arziki na ganin yin saukin da kayayyakin masarufi ke yi yanzu haka a kasuwannin ba zai rasa nasaba da rashin kasuwa ba ne, ganin yadda jama'a da dama ba su da kuɗi a hannu. Kamar da Dr. Laraba Abubakar Sule, wata ƙwararra a kan harkokin tattalin arzikin kasuwanci, ta shaida mani.
Dama mun saba gani in wani ki ko sha'ani ya tashi kamar su azumi sallah, zaka ga kayan farashin kayan masarufi ya tashi. Amma sabanin haka sai gashi bana ana dan samun sauki a wasu kayan kamar irin su masara da gero da dai sauransu. A yanzu gashi mutane ba su da kuɗi a hannu, kuma 'yan kasuwa sun fito da kayan nan suna harin cewa mutane za su yi sayayyan azumi. To tunda kayan nan ya shigo yayi yawa a kasuwanni, kaga kuma ba saya ake ba, dole ne farashin zai dan sauka.
Tuni dai mai alfarma sarkin musulmi ya umarci al'umma musulmai da su fara duban jinjirin watan Ramadan a daren Juma'an nan da za mu shiga na gobe kenan. Babangida Jibrin, Murya Amurka, daga Lagos.
Ta gaida Babangida Jibril. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hawwa Umar. A makon da ya gabata, likita ya koro jawabi akan illolin shan siga fiye da kima, har ma yayi mana bayani irin alamomin da mutum zai ji ko gani dake nuna siga yayi masa yawa a jiki. Sai kuma lokacin da aka dibarwa shirin ya kawo jiki, inda muka yi alƙawarin zamu kawo muku ci gaban shirin. To a wannan makon, Dr. Najib Bello na asibitin Najwell Nursing Home and Maternity dake jihar Kano zai ci gaba da yi mana bayani ne kan matsalolin siga ko zaki ga yara. Inda fara da bayani kamar haka.
Ai, shi illa siga tafi muni ma ga yara akan manya, saboda su yara yanzu ake yin halittar tasu, yanzu suke tasowa, yanzu ne ake gina jikinsu, kuma yanzu ne ake gina kwakwalwarsu. To daga inda siga yayi kane-kane a cikin sassan jikinsu, to siga illa tafi bayyana. Na farko, matsalar kwakwalwar da tunani da lura da nazari da koyo so yafi wahala a yaro. Na biyu, za ka ga yaro ya samu yiwuwar zama jibgigi a kankanin lokaci, sai kai gaba ɗaya yaro dan shekara 10 yana nema ya fi babansa ko babansa girma da tsawo da kiba. Wannan babban illa ce, kaga ya zama obese kenan. Na uku, zaka ga yaro ya samu abin da ake ce ma riƙewa haƙora, kaga yaro ya samu ramuka a cikin haƙoran su, zaka ga yaran haƙoran din sun zuzzubi. Shakan shan zaki ba za ka iya takaita shi ba, abin da zai iya ma narkar da haƙori har ya rabar da haƙori, to na ga kuma zancen wata tsoka ko wani jijiya ta cikin jikin mutum. Na hudu, zaka ga mutum tunanin shi yana ta canzawa, da kuma halayyarsa. To yara nasu zai iya fin muni da ba hankali ya rai su ba, suna cikin girma ne. Na biyar, kwakwalwarsu da ke tasowa sabuwa, za ka yara ya shiga cikin gaba ɗaya mamarin da tunaninsa, ka ga gaba ɗaya baya afsasa komai, baya iya wani abin a zo a gani, a makaranta ne, a karatu ne, a mu'amala ne, a nazarin shi, a tunanin shi, a ƙarfinsa. Ana ganin wannan illolin a cikin yaranmu sosai da sosai.
To likita, shin akwai wani adadin siga da jikin mutum ke buƙata ne, ko kuma jikin mutum ba shi da buƙatar siga ma kwata-kwata?
To wannan yawan sigan gaskiya danganta da abubuwa da dama. Na farko, ya danganta da shekaru, kuma ya danganta da namiji ne ko mace, ya danganta da nauyi, kuma ya danganta da yawan aiki da mutum yake yi. Kamar misali, wanda baya aikin komai yana zaune a ofis, ba wani aiki yake wani ƙarfi, za ka ga baya bukata kamar wanda yake a ce noma ko faskare, yawan sigan da zai bukata. Amma dai alahai halin, akwai ƙungiyoyi na duniya, misali kamar WHO, akwai American Heart Association, akwai kuma a dietary guidelines na for Americans. To duk wannan sun dan bada haske ne yawan sigan da ya kamata mutane su sha. Amma generally za ka ga duk zancen da suke ci ne kai ya wuce, misali manyan mutane kai ya wuce gram 25, ya daidai da karamin cokalin shan shayi guda 6 a rana kenan. Sannan yara kuma kai ya wuce gram 12 zuwa 25, ma'ana su kamar rabin na manya kenan. In ka kalli wannan guda biyun, ana nufin karamin cokalin shan shayi guda 6, to shine daidai yake da maybe a ce gram 25 a rana. Wannan sigan da muke magana, in ka dauki kwalba ta lemu, da yawa da cikin kwalba lemu da muke da su, yawan sigan su yana kai gram 40, wasu gram 50, wasu ma har gram 60, ka kenan ya malinka guda biyu. To in ka sha kwalba guda daya, kamar ka linka yawan sigan da zaka sha ne a rana, da kaga yayi yawa. Haka kuma idan karamin yaro ya dauka, ka ga nashi ma ya kai la haula la quwwata, saboda shi da ake so kai wuce gram 12, ya je ya sha gram kusan 50, kaga ai ya linka linkin balinkin. To duk illolin siga za su bayyana a cikin jikin yaro, daidai shan kwalban lemu guda daya a rana. Yasa na ce shi siga yana da wasu nau'ika da dama a ɓoye inda ake iya shan su. Misali, sai kuma ya zo ya ci mitfa, sai zo ya sha kuma ya ƙara shan yogurt, sai kuma ya je ya ƙara shan irin ko a ce cincin. Fi wannan alama zancen siga ne na zunzurutu. To akwai wasu masosus ɗin daban, misali a ɓoye yake shi kuma. Misali, ya sha rake, so da shi rake shi ba kuma refined sugar ba ne ba, siga ne wanda yake misali a haɗe yake, da sakarai ne. Akwai kuma wasu hanyoyi daban na polysaccharide. To in kin lura kenan yawan sugar da muke sha inda za a zo na ayi kulliyi sa gaba daya sai kaga muna shan shi fiye da linki 5 ko linki 6. To wannan yawan sugar da ake sha ko da makarma ma ta turo insulin ta kwashe shi to kafin ta kwashe shi tana shan wahala. Saboda mu da ma a asibiti abinda muke lura shine idan mutun ya tashi da sata an zo an auna to awon da muke mafi yawanci shi muke cewa fasting blood sugar sai dare yayi gari ya waye kai kenan kimanin bayan awa 12 baka ci abinci ba da daddare to so tare sugar nan an kwashe shi zuwa safiya amma jikin ya sha wahala kafin ya kwashe to da illolin sugar nan sun bayyana a cikin jikinka to wannan illar da jikin naka ya kasa kwashe sugar nan akan lokaci sai dai duke su awoyi to ya riga ya kassara maka garkuwar jikinka ya ba kwayan cuta damar girma sannan kuma ka tashi da safi ka ci gaba da sha to kenan kuma kana kiwon kwayan cuta ne a jikinka kuma ya shafi kwakwalwa kuma ya shafi sassan jiki ya haddasa matsaloli da yawa wannan shine abin da ya kamata a lura da shi
kamar wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi don rage shan suga ko zaki
to gaskiya idan mutum yana so ya rage yawan shan sugar shi akwai ɗan matakai da ake bi na farko shine duk wani abu da zaka ci da zaka sha ka duba gwangwani ka duba ka gani suga nawa suka sa a ciki saboda doka ta sa dole sai sun rubuta to ka duba ka gani daga inda ka san sa yawan gram ɗin da ke cikin suga to gaskiya ba wani lokaci da ake buƙatar ilimi kamar yanzu ko da an rubuta maka gram ɗin suna yin hikima da wayo sai sun rubuta mun sa maka gram 1 a cikin mil 10 to aka ce an sa maka gram 1 a cikin mil 10 kai sai kai kamar suga ne kada to sai ka duba ga mil nawa ne a cikin wannan robar ruwa idan akwai mil 1000 kai kenan in ka ce gram 1 a cikin mil 10 kai kenan a cikin mil 1000 lita 1 kenan gram nawa gare ka kaga sai ka linka shi kusan 10 kaga an sa kusan gram 100 kenan aka zuba a ciki kaga ya wuce adadin da ake bukata ka sha a rana tunda mun ce bai kamata ka wuce gram 25 wannan a wannan robar kadai kenan ka ci kimanin gram ya linka linkin ba linkin to kaga zai iya baka illa mai yawa yasa yanzu ne ake bukata ilimi ko da kamfanin sun rubuta ya zaka iya fahimtar wannan hikima suka maka na ilimi na waye mai suka boye to yana da muhimmanci ka karanta wannan bayanan kuma ka nemi masana su kara wayar maka da kai akan ya zaka gane yawan sugar da aka zuba a cikin irin wannan robar na biyu akwai bukatar duk sanda ka tashi ka samu abin da muke cewa whole food ka zabe shi an ce whole food shine abinci zugarba ɗayan sa ba wanda aka yi processin ba idan kayan itatuwa ne to zama whole fruit ne gaba ɗaya kayan itatuwa ne idan kuma ganyen ganye ne to ka ce gaba ɗaya nake son kayan ganyen ba wanda aka canza musu ta sura ba sannan kuma idan abinci ne kamar dawa gero masara to su zaka nema in ma kitse ne to ka nemi fat wanda yake akwai na lafiya akwai mai illatarwa akwai kuma wanda bai da illatarwa akwai bukatar kuma ka takaita yawan kayakin lemo da kake sha kayakin lemo na kwalba kayakin kaza kaza ka takaita su sai a ba mutanen shawara su dafa abincin su a gida in sun dafa abincin su a gida sun sa shi a ciki to za su yi control din yawan sugar da suka zuba a ciki yana da muhimmanci kuma na biyar mutum ya takaita yawan sugar da yake sha shi da kankansa wajen shan shayi ne wajen duk mu'amalar sa ne to zai taimaka a ƙarshe kaga jikin shi har ya saba ya daina tunani kuma ya daina sha'awa da shan sugar
to likita daga ƙarshe wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu domin kare kansu daga cin karo da cututtuka
yanzu rayuwa ta canza mu'amala ta canza kai abubuwa dama da suke addaban mu da farko shine muhallin mu cunkoso ya yawa a cikin birane to idan kana zaune akwai cututtuka tsakanin mu'amala da mu'amala taba mutane taba kuɗi ne taba abinci ne abubuwan da muke ci abubuwan da muke sha to duk akwai kwayoyin cuta a tattare da su sannan akwai kwayoyin cuta da iska ne ke daukowa ya raba shi a cikin mutane to daga inda ake rashin sa'a dama gashi ba cin abinci muke ko shi bin da ya kamata ba ma ware lokacin cin abinci saboda mun yi busy to duk ko jikin mu ta yi kasa ba a ci an koshi ba ga kwayoyin cuta sun shiga ga kuma zaki ana sha kuma mu bakin mu ya saba da zaki ga mutane suna zuwa da cututtuka kaga mutum ya zo banda cikin shi zafi kirji zafi tashin zuciya gyaza wannan sugan ya canza wannan halitta ta cikin mu ya sa abinci ba yana narkewa inda ya kamata a ƙarshe har mun asasa abin da muke cewa ciwon ulcer sannan kan ya zo yana dukan kunne mutane da yawa suna zuwa da yawan dukan kunnen suga ne ke tsananta a waɗannan kwayan cutar a cikin jikin mutum a cikin jini zaki ne da muke sha sannan kaga mutum yana jin yamai makamakiya shi na binsa kwayan cutar sun fara baibaye shi mutane da yawa suna zuwa da yawan zafin karkashin kafa yanzu abin da muke cewa peripheral neuropathy sai ga yan kananan yara wanda ba su shi shekara 30 ba kuma wallahi duk zaki ne yake tsananta wannan rashin lafiya to ya zama wajibi ne nisa da shan zaki zaki zai kasara mu zaki zai rubar mana da jikin mu zaki zai halaka mu zaki zai kashe mana jijiyoyin jikin mu babu abin da zamu yi wallahi ko iyali ba za a iya wadata ba wannan babban ibtila'i ne kuma ya zama wajibin mu ja baya daga shan zaki mu'amala da shi mu ja baya
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya war jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku Dr. Najib Bello da ya ilmantar da mu ya kuma faɗakar da mu a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya
Tumadilla. To yanzu kuma sai sakonin da ku masu saurare kuke aika mana ta email.
Yau sakonmu na farko na hadin gwiwa ne daga Alhaji Umar Horeba Gashuwa da Adam Gashuwa masu cewa fatan alkhairi ga BOA Hausa. Sanarwar da kwamitin ganin wata na fadar mai alfarma sarkin musulmi ya fitar yau Alhamis a Sokoto na bukatar al'ummar musulman Najeriya su fara duban watan Ramadan a gobe jama'a 28 ga watan Fabrairu shekara ta 2025. Tabbas an yi tuya an sanya albasa. Allah ya datar da mu amin. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau mai cewa azumi ya kawo jiki yau saura kwana biyu. Fata shine Allah ya sa mu fara a sa'a. Da fatan kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen yin ibada a cikin wannan wata mai tarin falala da dumbin albarka. Shi kuma Isuhun Dila Faki cewa yake assalamu alaikum BOA Hausa. A yayin da farashin kayan abinci da sauran kayan gona da talakan Najeriya ke nomawa ke zabtar kuɗi, ya kamata sauran kayayyaki irin su takin zamani da kayan masarufi su kan su rage kuɗi, ta yadda idan manomi zai saya ya samu da sauki, kamar yadda shi ma ya sayar da nasa da rahusa. Allah ya sa mu dace amin. Sako na biye na haɗin gwiwa ne daga Suleiman Alhaji Buhari tare da Ado Sina Zen da Basiru Bukari kasuwar Dole masu cewa assalamu alaikum sashen Hausa. Don Allah ku ba mu dama mu miƙa kukanmu zuwa ga gwamnatin ceton ƙasar mu ta Nijar CNSP a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdulrahman Chani kan matsalar ruwan sha a wasu unguwanni na jihar mu ta Damagaran. Gashi yau saura kwana biyu ya rage a fara azumin Ramadan. Daga ƙarshe Allah ya sa wannan gwamnati ta mulkin soji mai tausayin Mallam Talaka ta ji wannan kira namu dan share mana hawaye. Sako na ƙarshe na Sanusi Madatai da Magaran ne ba cewa salamun BOA Hausa. Barazanar sulalewar wasu ƴaƴanta daga cikinta da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke fuskanta a daidai lokacin da ya rage tafiya mara nisa a buga gangar siyasa ta zaben shekara ta 2027 a ƙasar, hakan ba wani abun mamaki ba ne domin an ce kowa ya da kyau zai ga da kyau.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaicen a yau ne jami'an diplomasiyar Amurka da na Rasha suka gana a birnin Istanbul domin tattaunawa akan tsarin gudanar da ofisoshin jakadancinsu da ke Moscow da Washington. Ganawar da ita ce ta baya-bayan nan a cikin jerin ganawar da ake yi tsakanin bangarorin biyu, ciki har da wata tattauna ta wayar tarhutun a farkon wannan wata tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Russia Vladimir Putin. Fadar Vatican ta ce Papa Roma Francis ya samu barci sosai a cikin daren jiya kuma yana ci gaba da samun hutu a yau Alhamis, yayin da yake ci gaba da zama a wani asibitin Rome domin jinyar rashin lafiyar numfashi ta pneumonia a huhunsa biyu. Zuwa yammacin jiya Laraba dai Fadar ta Vatican ta bada rahoton cewa an samu dan ci gaba a yanayin na Papa Roma mai shekaru 88. A jiya Laraba ne hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta zargi Koriya ta Arewa da hannu wajen satar kuɗaɗen yanar gizo da darajarsa ta kai dala biliyan 1.5 a makon da ya gabata, wanda shine adadi mafi girma a tarihi. Hukumar ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar, Koriya ta Arewa ita ce ke da alhakin satar kusan dala biliyan 1.5 a dandalin musayar kuɗaɗe ta Bybit. Cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Najeriya NCTC ta yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙara samun ci gaba wajen amfani da sabbin fasahohi da kuma amfani da siyasa da tattalin arziki domin faɗaɗa ayyukansu. Hukumomin sun ƙaddamar da shirin sake duba dabarun yaƙi da ta'addanci na ƙasa domin magance barazanar da ta kunno kai. Hukumomin ƙasar sun ce wannan sabon nazari da bita ya zama dole domin tunkarar barazanar tsaro da ke tasowa da kuma tabbatar da matakan yaƙi da ta'addanci na ci gaba da yin tasiri. A jiya Laraba ne aka tsinci gawar jarumin dan wasan fina-finan Amurka wanda ya lashe kyautar Oscar Gene Hackman da matarsa a gidansa da ke jihar New Mexico da ke kudu maso yamma. Hukumomi sun ce suna gudanar da bincike kan abin da ya sanadiyar mutuwarsu amma ba a zargin sa hannun wasu.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yanzu sai kuma da aka ci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Haka kuma a kowane lokaci ko da an rasa wannan shirin za a iya ziyartar shafukanmu na internet musamman wato voahausa.com domin a kasance tare da mu. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Williams. Murtala Faruk sanye nake muku fata alkhairi. Ma'assalam.